إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من عندنا الخميس دائما ينشأ قدوة شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka komawar ta Madina yau shekara 1402 daidai da 26 ga watan Maris shekara 2021 man haka a wannan shirya ta musulunci a irin wannan lokaci ba dan komai ba sai dan wa'azi da muka shirya sakamakon auren ɗaya daga cikin ɗayan manyan malamanmu na sunna a ƙasar nan Professor Abdullahi Tarik Pakistan da amaryarsa watan Halimatu Sa'diya Isa wanda ba a ɗora a ƙurbi 13 ga watan Sha'ban shekara 1422 daidai da 26 kenan da watan Mars shekara 2021 a masallacin APN da ke can zangon Shanu ƙaramar hukumar sabon gari na Kaduna a Najeriya kamar yadda na ce wannan wa'azi ya faɗo ko mun yi farin ciki da zuwansa sakamakon wannan hukumar domin Allah ya taimake mu wasu daga cikin zakaran matasan malamai na daga wasu da sun halarta don wannan auren sai ya sa muke amfani da damar don wato amfani da faɗin wasu kalmomi kamar su suci na farko wanda zai fara gabatar mana da kalmomi a zaman nan shi ne Sheikh Abdulsalam Abu Tariq da ya fi shahara da baban gwari na biyu akwai Sheikh Musa Yusuf da ya fi shahara da asalin sunna na uku akwai Dr. Musa Yusuf Tambay shi ma ba koyi ba ne wannan da aka sani da farko akwai Sheikh Ibrahim Amin Yunus akwai Sheikh Abdul Malik A Adam akwai kuma Sheikh Osman Sharono sai kuma wanda shi muna tare a nan wato Sheikh Umar Abu Safiya Al-Salafi dan tunin zuku muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi wannan ziyara da ke mana tsaurin aure da kuma yadda su gabatar da wasu kalmomi yadda dai mun sani mutanen unguwa da gari kanar wannan matayafi cikinsu ba amma kuma rashin yaduwar sata a cikinsu ba za mu saki da sakaci da wannan dama da muka samu ba na kalmomin da komai ƙanƙantar su insha Allah muna ganin za a amfana musamman kuma ga kayayyaki a gabanmu na yaɗa bayanai na zamani wanda za a ɗauka kuma za a yaɗa muna roƙon Allah abinda za mu gabatar a wannan zama Allah ya sa masa albarka kuma wannan aure da za a yi Allah ya sa a kulla alkhairi kuma Allah in an yi kasa a ci gaba da alkhairi wanda na fara ambatawa shi zai fara gabatar da kalmomi a wannan zama insha Allah a Sheikh Abdulsalam Abu Nari wanda aka fitar da baban wani malam ina roƙon Allah ya wuce ma gaba abinda za ka ambata zuwa ga abinda shi Allah yake so ya ce malam
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله إنا ميك أبو دياغ ألا متوقع سنتركي أبي سدامر ديبا مسهد وأنام سننا ميك أبو دياغ ga ɗan uwa da ya tsaya kai da fata wajen ganin cewa wannan lakka ta tabbata tare da cewa an yi masa bazata amma ya kai goro ya kai mari a kan cewa lallai lakkar ta yiwu sannan ina fatan alkhairi da addu'a ta Allah ya sanya albarka a cikin wannan auren da za a yi kuma Allah ya kaɗe musu dukkan wata fitina wanda suka zo kuma suka halarta domin karramawa da girmamawa ga masu gayyatar da kuma fatan alkhairi ga waɗanda auren nasu ya taso Allah ya mai da su gida don su lafiya kuma ya shafa musu da alkhairi su kuma masu naɗar bayani ubangiji Allah ya yi musu jagora kuma ya karɓi ayyukanmu da su baki ɗaya to wannan kamar wa'azi ne da za a fi cewa da karama gori wanda ba matashiya ta tamaimai sai dai kawai mahararo abin da zai amfanar amma kamar yadda na sha faɗa ana so idan mutum zai yi magana ya yi magana ta ilimi al-imam Abdulrazzaq Allah ya ji ƙansa da rahama ya rawaito cewa wata rana Sa'ad ibn Abi Waqqas da wasu daga cikin sahabbai suka je gidan Ummul Mu'minina Hafsa sai suke kai mata tambayoyi su shiga nan su fita nan su shiga nan su fita nan su da kansu sai suka ga sun daɗe a wajensu suna kai mata tambayoyi sai suka ce wataƙila ya babar mu mun takura miki da tambayoyi da yawa sai ta ce babu komai in dai tattaunawa ce a kan ilimi haka nan ibn abi shaiba ya rawaito cewa wata rana sayyidina umar Allah ya ƙara yarda a gare shi da shi da sahabbai sun taru suna tattaunawa a gidan sayyidina umar har sai da tulusin dare na uku ya kusa shiga sai wanda daga cikinsu ya ce as-salata ya amiral mu'minin gashi lokacin sallah zai wuce muna jin tsoron sallah ya amiral mu'minin ma'ana lokacin zai wuce ba mu tashi mun yi qiyamul layli ba sai ce inna kunna fi salah ai tattaunawa ilimi ce ita kuma tattaunawa ilimi ai ita ma ibada ce sallah ce amma abin da suke nufi da tattaunawa ta ilimi shine faɗar magana wacce take da kan gado ba hira ba ita hira ko da wa'azi ne in dai zai zama bayanai na fatar baka sun fi yawa, sai yawanci magabata ba suka kansa ba. Al-Qadi Iyad Al-Yahtubi Abu al-Fadl Iyad ibn Musa, Allah ya ji ɗansa da rahama, babban malamin nan ne littafin Ash-Shifa, wanda ake cewa Ash-Shifa, a cikin Tartibul Madarik, wani taki da ya yi wajen faɗar darajojin Imam Malik da labaransa da almajiransa, ya kawo tarihin Yahya al-Laythi, wanda shi ne ruwayarsa ta muwatta ta fi shahara a duniya. Za ka ji an ce wa haddathani Yahya an Malik, inda ya karanta muwatta, to wannan Yahya ɗin lokacin da ya taho daga Spain Andalusia zuwa wajen imamuna Malik, suna tafiya, ya ce tun daga Tsarabulus ta sukan kenan tashar jirgin ruwa da suka hau ba ta Libya ba, ya ce mun hau mota da wani matashi, duk inda muka je wata tasha za a tsaya, sai wannan matashin ya tashi ya yi mana wa'azi ya faɗakar da mu. Haka muka yi ta yi har sai da muka isa Madina, sai zan kowa yana sha'awar wannan matashin da abin da yake yi. Ana isa Madina sai suka shiga masallaci, ana idar da sallah sai wannan matashi ya tashi dai kamar yadda ya saba zai fara, ya fara bayani. Yana fara bayani sai kawai manya suka dinga ibar takalmansu suna ficewa. Kankajima kuma yara suna ibo duwatsu suna jefo masa daga waje. Ma'ana abin da suke nufi wannan abin da kake ka zauna ba ma buƙata. Sai sai to fa kana awwala ma sa'alna anhu malikan. Farkon abin da muka fara tambayar Imam Malik shi ne wannan, ya muka ga a garin nan a Madina mutum ya tashi zai yi wa'azi, ya fara wa'azi yana bayanai ana jifansa, kuma manya a madadin su zauna su da za su hana ma sai duk suka tashi suka fafuta. Sai Imam Malik ya ce ai kuwa abin da manyan nan suka yi fa daidai ne, kuma yaran ma sun kyauta. Sai sai abin ya ba mu mamaki, to tunda sun zo wurin likita ne malami masani, sai suka ce fa'alama kana yashtamu as-salaf, to su magabata ba sa taruwa ne a waje guda, in sun taru to me suke yi? Ba a wa'azi ne, sai ce kanu yashtami'una ala fiqh, in sun taru suna taruwa ne akan tattaunawa ta ilimi. Tattaunawa ta ilimi ma'ana ba zama suke sihira ba. Al-Imam al-Khatib البغدادي أحمد ابن علي ابن الثابت أبو بكر البغدادي الله يجعل أنت رحمة إيرغة سمن يمزن جيع واند سند يا رسول أقبس بأقار سامو مالا ميسا منطبع يا رسول شكرا تتريه إذا تتسنده الله يجعل أنت رحمة يا رويت أكل تابنس الفقيه والمتفقه da isnadin sa zuwa ga Ayyub as-Sikhtiyani, Allah ya ji ɗansa da rahama. Wata rana yake cewa da almajiransa, wai kuwa a ganinku a yanzu ilimi ƙaruwa ya yi ko raguwa yake yi a wannan zamanin? Sai suka ce alhamdulillah ilimi ƙaruwa yake yi, shi nan yanzu malamai ko ta ina? Sai ce a'a, yanzu ilimin raguwa ya yi, abin da ya ƙaru shi ne zance da hira da magana. Kasura al-kalam wa qalla al-ilm. To wannan abin da Ayyub ya faɗa yana haska mana yadda ya kamata tattaunawa a masallatai da kuma a minbarori da kuma a gidaje ya kamata ta kasance. Zanto tattaunawa ce da ake yin ta ko ake gina ta akan ma'arifa, akan ilimi da kuma sani. A guji shaci faɗi. Wannan shi yasa za ka ga galibi malamai, Allah ya ji ɗansu da rahama, idan suka danki matsala ɗaya ta karatu ba su yi mata da wasa, sai su dinga bi lungu-lungu, saƙo-saƙo, duk wani abu da sunansa ilimi sai sun kalato shi a ƙarƙashin wannan matsala. Wani lokacin akan iya samun jahilai da kuma marasa zurfin kwakwalwa da fahimta da kuma masu niyya sama da daya da za su ce sun kosa da wani abu da ake yi na ilimi sai ka gama da zaran malami ya tashi zai yi bayani sai a dinga raka masa ana cewa kafa kula sosai akwai waɗanda la'alla ɗan ƙasa-ƙasa suke buƙata ba sa buƙatar a faɗaɗa zance ko a yi magana sun manta cewa duka ayoyin Allah da hadisan manzo Allah sa ba wani abu wanda yake na ƙasa-ƙasa kawai abin da yake bambanta tsakanin malami da malami wataƙila shi ne hanyar isar da saƙon tabbas masu sauraro kala-kala ne akwai waɗanda suna buƙatar kawai ka fito kai tsaye ka gaya musu abin da kake so ka gaya musu akwai wanda kuma in ka gaya musu kai tsaye ba za su gane ba sai ka yi misali ka bi ta dama da hagu al-Imam As-San'ani Allah ya ji ƙarfi da rahama wanda ya wallafa littafin Sulhul Kalam lokacin da Imam Shawkani yake yin tarjumarsa a cikin littafinsa Adda'ul Lami' sai yake cewa na yi mafarki da shi Imam As-San'ani ɗin a shekara ta 1200 da kaza ya faɗi shekarar da ya yi mafarki da shi ya ce a cikin mafarkin mun yi zance da shi iri daban-daban mun yi maganganu masu tarin yawa wasu duk maganganun na manta amma dai na gan shi ni ina kan abin hawa shi kuma yana ƙasa muna tafiya tare inji shi Shawkani ya ce ya ga San'ani a kan abin hawa a ya gan shi shi yana kan abin hawa San'ani kuma yana biye da shi ya ce sai na ce algafata malam in sauka mana in so kai ka hau ya ce a'a ya ce to in sauka mu tura mu ci gaba da tafiya ni duk a ƙasa ba sai mu hutar da abin hawa ya ce a'a ka ci gaba kai kana kai ni ina ka ya ce to cikin abubuwan da na riƙe a cikin abubuwan da muka tattauna da shi sai yake ce mini daqiqil isnada wa ta'annaq fi alfadi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan ka zo bayani da karatu ka dinga yin nutso wajen bayanin matattakalar da ake hawa a jikan hadisi ma'ana isnadi haddathana wana an wana an wana an wana an wana qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karka ce wai saboda akwai awam al majlisi dan haka ba za a haska bayani akan ya akai hadisi ya inganta ko ya akai bai inganta ba ci gaba da sheƙewa kana cashewa kana bushewa kana bakacewa kana rairayewa kana wankewa ka ɗauraye daqiqil isnada wa ta'annaq sannan kuma ka tumbatsa ko ka jintse wajen bayanin lafazin da manzon Allah ya faɗa saboda ka in ka tashi yin bayani cewa qala rasulullahi sama kaza da abin da ka san wannan maganar za ta iya ɗauka na bayani na ilimi ka yi wa mutane bayani domin idan akwai malamai misali da suke saurarenka za ka ƙara musu jari ta yadda kowa zai karɓi inda ya ga zai iya sai zai ya ƙware a wannan wajen sai ce sannan sai ya rungume ni ya fashe da kuka ya ta kuka ya ta kuka ya ce to na gane me yake nufi da in dinga zurfafa wajen bayanin isnadi wannan na fassara shi da kaina abinda ban gane ba shi ne kukan nan da ya bayan ya rungume ni wannan fassarar da yawa kuma bayanin da ya masa shi ne cewa akwai karatu da nake yi na Sahihul Bukhari a babban masallaci wa kana yahduruhu khalqul la yaqtam yace ana cika a masallacin to akwai ɗaliban ilimi malamai da yawa akwai kuma almajirai waɗanda suke irin ba su da zurfi a karatu to sai yace daga baya sai na fahimci to tunda dai akwai awam bari in dinga taɗaitawa kawai sai in yi sharhi in faɗi hukunci kawai mu huce to kamar San'ani yana gwada min cewa wannan tsarin da na ɗauka da ƙarshe ba shi ne tsarin da ya dace ba shi ilimi baje shi ake a yi bayani to da haka shi yasa idan ɗan adam ya tsinci kansa a irin wurin da zai yi bayani da ka sai ka dinga jin tsoro a cikin ranka da zuciya da zuciyarka kar ya zanto surutinka ya fi yawa fiye da ilimi domin a wannan zamanin da wahala ka samu mutumin da maganarsa ta kankin kansa za ta iya zama hujja abin da yake hujja shine maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ka'idojin da mutanen da suka rayu da manzon Allah sama da almajiransu da waɗanda suka biyo su zuwa waɗanda suka rayu lokacin da babu son zuciya irin na yanzu ba takintunu irin na yanzu to waɗannan su ake tattarawa su zama hujja tsakanin abin da yake hujja ne a kankin kansa da kuma abin da za a iya riƙe shi saboda yana da dalili da goyon baya a cikin maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to a gurguje nasiha ta gare mu sannan kuma nasiha ta ga ango da ita amarya ko da saƙon ka iya isa zuwa gare su na farko dai mu ji tsoron Allah wanda jin tsoron Allah shine tsayawa akan dokokin Allah abinda Allah ya ce ayi ayi shi abinda Allah ya ce kar ayi kar ayi shi gwargwadon yadda za ka iya yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum sannan bayan nan mu sani cewa aure ibada ne kuma addini ne da ake neman yardar Allah wajen yin sa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana faɗa game da abin da ya shafi maza dangane da abin da ya shafi fifiko nasu kamar yadda yake cikin hadisin ummul mu'minin Aisha wal hadith sahih cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wanda ya fiku a wajen Allah shine wanda ya fiku zama mutum nagari a gidansa karka je ka zama ki zama ɗalibar ilimi a waje in an zo makaranta ba kya yin fitina a masallaci ba kya wasa da hijab amma kuma an je cikin gida shaytani ya ce ki za ki iya sakarwa dukkan wasu baki da suka zo fuska amma mijin ki zo sai ki daure fuska kai ma kar ya zanto kana da lokacin da zaka je lecture kana da lokacin da zaka je kaza amma baka da lokacin da zaka zauna ka samarwa da iyalin ka kyakkyawa rayuwa kaga aure ya zama addini ne kenan sannan yazo a cikin hadisin Husayn ibn Mihsan Allah ya kare da a gare shi wata ƴar uwarsa da ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da tayi abin da tayi ta zo da bukatar ta ko tambaya ko wani abu makamancin haka ta juya za ta tafi sai manzo Allah sama ya kira ta yace azatu zawjin anti kina da aure ne tace eh ya rasulullahi ina da aure to ya kike yi tsakanin ki da mijinki mu'amalar ku kaifa takunina la sai tace abul jahdi wala al illa ma ajabtu anhu tace wallahi ya rasulullahi ka ganna nan ba zauna ba tsaye ba hutu duk kokarin da ya kamata mace ta yi a gidan mijinta wajen kyautata rayuwar zamantakewa ina yi sai dai abin da dan adam ba zai iya yi ba ai ya isa magana ta kare ko amma sai manzo Allah sai ya ce unzuri kaifa tabunina la to dai ki kara bincikawa ki tabbatar da ba wata matsala tsakaninki da shi fa inna ma huwa jannatuki wa naruki domin shine sababin shigarki aljanna kuma shine sababin shigar cuta domin a sanadiyar mijin za ki iya shiga aljanna kamar yadda a sanadiyar sa'a masa za ki shiga wuta to ashe kenan aure ibada ne da addini ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idza sallati almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha in dai mace tayi sallolinta na farilla tayi azuminta daga aka wajabta mata tayi raguwar ibadunta sannan kuma tayi wa mijinta da'a futihat laha abwabul jannati thamaniyah za a buɗe mata kofofin aljanna guda takwas fa tadkhulu min ayyiha sha'at sai ta zaba ta wace kofa take so ta shiga wannan ya tabbatar mana cewa ashe aure addini ne to amma addini ne sai ka yi tsaya bakin ƙoƙarinka wajen yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da kai. Shi yasa aka yarda kafin a yi auren mijin ya zaɓi macen da yake so. Ita ma kuma aka ba ta damar cewa ta zaɓi mijin da take so. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa in kuntum Allah ta kusa tsosil ya kama fankihu ma ƙaba lakum minan nisa'i, fankihu ku auren ma ƙaba lakum, matan da suka yi muku, matan da zuciyarku ta amsa cewa za ta iya zama da su, matan da zuciyarka kuma ta yadda za ta iya zama da ita. Al'amarin yana komawa zuwa ga ɗabi'ar da Allah ya gini zuciya da ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin mafiya yawan dalilan da suka fi sawa a zaɓi mace. Suna da yawa, amma dai waɗanda suka fitowa fili kuma in dai ba takalluf ba, duk wani dalili za ka iya mai da shi zuwa ga ɗaya daga cikin huɗunan, ala sabilil ikhbar. Ko dai kyau ko dangantaka, danginta, in muka fassara shi da asali mun tsuke abin, tunda wataƙila hasab ɗin ba yana komawa, ba lallai ya zama ya koma zuwa ga kakanni ba, ta yanzu zai koma zuwa ga yayyanta ma, amma dai gidan ya shahara. Wani gida ne wanda yake ana ɗaukarsa a matsayin gida, sannan kuma akan auri mace saboda dukiya, kuma akan auri mace saboda addini. To amma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana waɗannan uku ba, shi dai shawarar da ya bayar yake cewa duk yanda inda za a je a dawo ya zanto ka yi ƙoƙari ka rabauta da auren mai addini. In ma tana da kuɗin za ka daka ta kuɗi, ba wanda zai ci kuɗi sai wanda ba shi da hankali ko munafiki, ko ba gaskiya ba. Ba wani mai hankali da yake roƙon Allah ya sa ya zama talaka. Sannan kyau kan ba wanda baya san kyau, sai dai ya danganta kyau abin da zuciyarka take so shi ne mai kyau. Akwai sifofi da ake bayarwa shi ne sifofin mace mai kyau, to akwai wanda shi kuma saɓa wannan sifofi ne ce, ko wanda shi in ba ta ba gajeriya ba sai ba baya san ta. Wa antil lati ahbabti kulla qasiratin ilayya wa lam tadri bi dhakal qasair. أحب من النسوان كل قصيرة لها نسب في العالمين قصير على حد زعمه. مثالي ناك أبن لك أغني ينادك يكتي سوء شي ميكا لكو توب أهلا كذا أما سنة تكتي لكو فكتي نيكا قائدة تاسيمة تعالى سوء لألا ذاك في إيه متى عادلت إني إذا متنا دكين دزوت يركا تير دكيوا كو. أما دي abin da bai dace ga ɗan adam ba shi ne ya ƙi karɓan mace alhali kuma tana da addini. Shi yasa aka rawaito cewa Imamu Ahmad a bisa tsarinsa ya fi ganin cewa a fara duba wani abu da ba addini ba, cikin abin da zuciya take so, tunda shari'a ba ta hana ba. Saboda in aka zo addini kuma tana da addini, ko da ba ta da wancan abin bai kamata a ƙi karɓanta ba. To gwanda ma ka duwa, in ba ta da kyau da ba ka zo magana addini ba, sai zan kayi rajinta saboda ba ta da kyau. A'a, wataƙila kana ganin cewa in ka auro ta za ka ƙara wa kanka nauyi ne, kai kuma ka kalli abin da Allah ya yassare maka na zahiri, ka kalli irin yanayin rayuwarka da yanayin rayuwar mutum irinka, sai kake ganin in ka auro ta ba lallai ne ka iya mata adalci ba, ka gudanar da rayuwarta a irin yadda mace irinta take buƙata, shikenan sai ka rabu da ita. Ba za a ce maka dan me kake ɗaukar ta ba, tunda ba ma ka zo binciken addini ba, amma muddin ka tsallako ka zo kan addini, to ku abin kunya ne gare ka mace tana da addini kake ɗaukar ta. Shi yasa Manzo Allah kuma bai ce tazawwaj za ta dini ba, sai ce famfar bai za ta dini, saboda ita kaɗai ce macen da za ta taimaka maka wajen sauke nauyi, domin ba za ta yi maka ɗa'a a kan abin da yake saɓawa Allah ba. Yasa masana aure sai suke cewa da za ka kula sai ka ce ka raba maki 100, maki 10 ya zama ka nemi kyau, amma kai ya wuce darajarsa ka ta wuce maki 10. Dukiyar in za ka sa ido a kanta ka ta wuce maki 10. Sharafi na gida ma kai ya wuce maki 10, don Balarabe ya san me ake nufi da hasab. Maki 70 kuma ka zuba shi a addini, to amma maki goma fa ba izini bane in ji an gana to raka in ka zo kaga ba tai maka ba shikenan sai ka ce ba tai maka ba ita kuma mace dalilan zabar miji a wurinta suna da yawa amma dai shari'a sai ta duba maslaha ta karshe saboda ita tana karkashin walisti domin in aka kyale mata ta auren da kanta ko mai ta irin ta da auren da ita za a iya yaudara za a yi amfani da raunin su a biyo musu ta hanyar da ba za su iya ganewa ba kamar yanzu yadda da yawan mu muka mika al'amarin auren da ƴaƴan mu hannun mata sai a je a haɗu da ita da ƙawarta a ce za a haɗa aure tsakanin ƴarta da ɗan ƙawarta a zo a kalamunce uban a yi iyayen da za a yi da ƙarshe kuma shekara ɗaya biyu ka ga an zo ana samun matsala wani lokacin sai iyaye mazan ma sun bincika sun ba da shawara a zo a nemi a tayar musu da hankali da rigima a kan lallai dai in aka yi hakan ai zumunci ne ai kaza ne kuma zuwa yi auren watakila a zo a iya samun matsala shi yasa mace ba za ta aurar da kanta ba kuma ba za ta aurar da 'yar uwarta mace ba sai aka ba da sharaɗai biyu kamar yadda yake cikin hadisin Abu Hurairah ta Allah ya ƙara da a gare shi a sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah sannan ya zo a cikin hadisin Abu Hatim Al-Muzani Allah ya ƙara da a gare shi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan Tirmidhi a riwayar Tirmidhi idza ja'akum man tardawna dinahu an fara gabatar da addini kafin tarbiya a ruwayar Ibn Majah kuma an fara gabatar da tarbiya dan a gwada maka da tarbiyar da addinin kaso kowanne yana buƙatar 50% yadda zaka ba wa addini muhimmanci haka zaka ba wa kyawawan halaye su kuma kyawawan halaye akwai waɗanda ɗanɗan addini ne kamar gaskiya akwai wanda kuma yana komawa zuwa ga halitta kamar nutsuwa akwai wanda yana komawa zuwa ga wato al'ada akwai abin da a al'adance kamar kamala yanzu misali idan mutum ya zo yana da addininsa 100% ba shi da matsala to amma kuma a unguwa ana ganinka ya ɗaura zani yana kaiwa yana komowa wannan indai har baya jin kunya zai iya ɗaura zani ya fito cikin jama'a to zai iya yin wani abin da kuma ba daidai ba tare da cewa dai ba ka da makamar da za ka kama shi a addini amma yanzu ka tafi Yemen ko ka je Indonesia ko Mauritania kai akwai inda su in ka sa wando ne ma a matsayinka namiji suke ɗan ganin kaman ya za ka zo masallaci da wando sai ka ce mu sai dai ka ɗauro zani ka taho da shi to kaga wannan shi ma duka cikin ɗabi'u ne na ko a ga mutum yana zauna yana zama yana ƙyalƙyala dariya ana jiyo magana da tsatsaci kaga wannan yana koma zuwa ga halittarsa to amma shi ma dole ya kamata a yi la'akari da shi a matsayin khuluq to idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu arwaya Abu Hurairah Abu Hurairah da Abu Hatim Al-Muzani arwaya Abu Hurairah inda Ibn Majah khuluquhu wa dinahu fa zawwiju ku ba shi aure in yazo ku aura masa to amma duk da haka akwai abubuwan da kuma suke ba addini da tarbiyya ba kai kuma ana la'akari da su misali lafiya ai ba ta shiga cikin dinahu ba ko ta shiga ciki amma an sani a hankalce bai kamata mutum ya zo da wata rashin lafiya a zahiri wata za ta iya shafar macen ba a ba shi aure da haka a yanzu idan yarinya ta taso ta ce to ni fa ina fa son mutumin da yake da ƙafafunsa biyu a diraba wanda yake da ƙafa ɗaya ba har ba za a ce mata ta zo da wani haramun ba ko mutum ya zo ta yi raddinsa ta ce da Allah ka yi haƙuri in aka ce me matsala ta ce babu idonsa fa ɗaya fa a rufe yake a to wannan khuluq ne din ne ba khuluq bane ba din bane amma ba haram bane kai kuma in an yi raddin ka saboda wata tawaya ta ka ta halitta ba tawaya ne a gare ka ba kawai bazi ne na ajab na dan adam kamar yadda mutum ba zai iya fuka fuki ya tashi ba tunda Allah bai shi dan ya tashi ba kai ma Allah bai zaka auri wacce ba ta san irin wannan abu lalla san da taqiqa kuma da yawa su kuma suna buƙata sannan mace za ta iya cewa to ita ta fi son mutum babba ba ta son mutum ƙarami saboda wataƙila akwai wani abu da ya tabbata a zuciyarta a ɗabi'ar halittar da Allah ya mata iyayenka su zo su kawo mata shi ta ce ya yi ƙanƙanta ko ta ce ya yi girma. Wata tana son ƙuruciya, wata kuma ta fi son dattaku. Wannan duk baya tun kuluk da din, amma shari'a ba ta hana a yi itibarinsa ba. Wata ba ta san mai ra'ayi, wata kuma ta fi son mai ra'ayi. Abin da nake nufi da ra'ayi mai kafewa a kan ra'ayi. Ita wata labari za a ba ta kawai. Wasu akwai mutumin da labari zai ji kawai na kafiyar wani ɗan adam. Kawai sai ka ga ya gyara zama, sai ya ji daɗi, shi haka yake so. Horar muku raɗe ba ku labari da Bala Abdullahi ɗan Kaba ya bayar. Shi ya rawaito shi, la'alla ko abin ya faru a gabansa, ya dai san sahibul kissa. Irin malami ne yana masallaci, yana wa'azi, yana tafsiri, sai aka zo kissar Iblis. Kusa ana yawan faɗa Isra'iliyat a faɗa a ce ai shaiɗan ma bayan an kore shi daga aljanna kaza da kaza. To ya gama sai ya zo ta'liƙi na Isra'iliyat ɗin nan. Mutumin fa yana ɗan kishingiɗa ana tafsirin nan, sai aka ce ai daga baya, ba fa bai fa inganta ba magana, ai daga baya ma shaiɗan ya zo ya ce da Allah a yi haƙuri, wannan abu da ya yi shi ya tuba. To amma lokacin tuni annabi Adam ya mutu ma wai an binne shi, sai aka ce masa to in kana so a yafe maka ka tafi ka je kabarin annabi Adamu kai masa sujada. Sai ce ha ba Allah, da ransa ma ban masa sujada ba, balla tuna ya mutu. Kawai mutumin sai ya gyara zama ya ce kaji maza, ma'ana shi kaga kafiya a kan ra'ayi tana burge wannan mutum. Ma'ana shi wani abu ya burge abin da aka yi, ya ji daɗinsa. To haka kamar yadda namiji yake son ra'ayi, akwai mace da take son ra'ayi. Ita kawai labarin wannan za a ba ta ji shi da tsayawa, abin da Bature yake cewa consistency, ya zama over consistent a kan ra'ayinsa, sabit alama ba da ihe, to sai ka ga ita shi ta fito. Wata kuma a'a, ita tana da ar-ruhul qiyadiyya. Allah ya yi ta da son jagoranci. To kuma duk mai son jagoranci baya son tafiya da mai ra'ayi. Saboda shi ma mai ra'ayi ba ka rasa shi da san jagoranci. Ita kuma wannan halitta ce, ba san da za ka yi ba ka sani ba. Annabi Musa da shi da Khadir, annabi Musa har alƙawari ya ɗauka in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusa'ilni, amma sai da ya ƙara tambayar su. Saboda annabi Musa ba yana da ruhu iyadiya, ba zai ga abu kawai ya shiru ba. In dai ya ga abu ya fahimci ba daidai ba ne, ba zai yi magana, saboda haka shugaba yake. Sai sai to ha za su raƙo bai ne wa bai na har ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi maza da suna ke cewa rahimallahu Musa, da ya yi haƙuri da mun samu abin da muka samu. To saboda haka wa'annan damammaki ne aka ba wa mace, ita ma ta bi don saboda aure ya ɗore a kan yadda Allah yake. Mace zai iya zama tana da ƙawazuncin miji, kuma sai ya gazanto mutumin nan wataƙila mutum ne wanda baya zama. To kuma ran da take buƙatarsa in baya kusa da ita, ya za ta yi? Za ta iya cewa gaskiya ni ba na son shi saboda kaza. Wannan kaga ba shi da alaƙa da rashin addini ko rashin tarbiyya, larura ce ta rayuwa. Hadisin Fatimatu bintu Qais, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raddin Abu Jahl da dalilin cewa la yad'u asahu an asiqihi. Sannan kuma idan mace tana da test, abin da ake cewa test shine da Hausa zamu ce, wato mace ce wacce take da ra'ayin fantamawa da san rayuwa. Wannan ai halitta ce ko? Akwai wanda su tun a halittar su sun taso akan bazaza, ba su damu da wani irin kaiwa matuƙa a wajen birninci da gayu da waye ba. Amma akwai wa'anda su ko da talauci akwai gayu da tsari da tsafta, an gane? To idan mace tana da irin wannan, sai zanto ita kuma tana da tsarin mijin da take so, ba ta son mijin da ba zai iya biya mata buƙatunta na rayuwa ta fuskar kuɗi ba, sai ta ce to ni gaskiya mai ƙaramar sana'a ba zan aure shi ba. Ni na fi son mutumin da yake da sana'ar da zai iya provide, zai iya samar min da abu kaza da kaza. Duk da dai bai kamata wannan ya zama dalili ba. Amma kuma da mace za ta yi haka, ba za a zo a kawo mata ƙabale da ba'ada a ce ta saɓa wa shari'a, ta saɓa wa sunna. In ka nazari sosai za ka ga Fatimatu bintu Qais da take ba da labari, mace ce mai test, tana da high test. Saboda lokacin da Abu Umar ibn Hab ya sake ta, ai baya nan ya sake ta, ya aiko mata da takarda ne ta saki cikon saki na uku ko a ciki sai mata ma ihsani yace ga wani haƙi nan da kaza ki dauka zai ishe ki ki ci gaba da jalautawa har ki gama idda sai ki tafi to saboda mace ce da take da rayuwa rayuwar tufafi da rayuwar abinci sai ta dauko abincin ta zo gaba annabi sama ta kawo karan mijin tace ya kace ni kuma kaga dan abin da yake ban so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai ba ma ki da asalin ciyarwa a wajen kaga magana test ta fito ko ba ki da ciyarwa a kansa ko magana san ko san kaya masu kyau ko kuma yanayin shiga mai kyau manzo Allah sama da har ya tura ta wani gida ta je ta yi idda sai yace ko da yake sahabbaina suna yawan shiga gidan ko ma gidan ibnu ummi maktum fa innahu rajulun a'ma domin shi makaho ne fa tad'ina thiyabati kinga sai ki sanya kayan ki yadda kike so ashe kenan ita mace ce mai san sanya tufafin ta wataƙila tana da kayayyakinta na zaman gida don haka shi yasa da Muawiya yazo ai Muawiya ba talaka bane tilik duk wanda ya duba tarihin Muawiya amma maza Allah sai ya ce fa su'udu kullama lahu saboda yanayin status din sa a lokacin ba zai iya da irin Fatima bintu Qais ba to dan a samu daidaito mukafa'a abinda ake cewa equality sai maza Allah ya ba da shawara amma aba jahalin wa amma abu jahalin fala yad'u asama an atiqihi wa amma muawiyah fa su'udu kullama lahu sai ya ba ta shawarar madaidaici wanda in ta aure shi ba ta da wayannan matsalolin guda biyu ita san ciki ukamata ibn zaid fa nakahatu fa khutubat fi to abinda zan tike da shi a ƙarshe ɗan uwa abinda isa musulunci yayi mana wannan gatan ya ba mu damar zaki domin ya zan ka shiga cikin rayuwar auren da nishadin da zaka iya sauke haƙin Allah kuma ka iya sauke haƙin wanda kake aure tsarkashin in ce mace ce kenan ko kuma in kai namiji ne ka sauke haƙin wacce Allah ya dora ka babban haƙin da yake kan namiji shine rike amanar mace wajen ciyar da ita da ba ta masaukin da zai tabbatar mata da tsaro da kuma tabbatar da salamar zuciyarta kubutar zuciyarta kar ta fada cikin wata aqida mummuna sannan kubutar zuciyarta kada matsalar ka ta haifar mata da tunanin da zai tarwatsa mata al'amari daga nan kuma abinda Allah ya hore maka kake ciyar da ita kake kyautata mata wannan abadi ne na dama da Allah yake bawa wannan ya hana wancan lirfi zuqa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ya zo a cikin hadisin Muawiyah al-Qushairi Allah ya jikansa ya kara masa yarda wanda Imam al-Bukhari ya rawaita shi ta'liqan al-Imam Abu Dawud ya kawo shi bi sanadin Hasan cewa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me haƙƙin matar ɗayan mu a kansa ɗayan mutum ɗaya daga cikin in yana da aure wani haƙƙi ne ya zama wajibi a kansa game da matarsa manzo Allah ya ce an tut'imaha idza ta'imta tunda kana cin abinci to ita ma ka ciyar da ita wasu na fassara shi idza ta'imta in ka ci abinci sai ka dan haka abin da ka ci shi zaka kawo mata wannan ai ya sabawa kudura ta dan adam wataƙila ita wanda take bukata yafi wanda ka ci idza ta'imta tun ai ma dunta ta'am وعليه ما دمت تحتاج الى الطعام اذا ما متنت تحتاج الى الطعام هتشي يبدا اذا تنده كاي ما كانا تن ابنشي وان تكتوا هكا تفاتد اذا اذا تتت تنده كاي ما سكني متفا ده زاك سا ابنشيكا تي كيوتا تابتا kuma da irin abin da zuciya take so inde ya tabbata cewa namiji da mace sun hada akan san abun amma akwai abin da namiji yana son sa mace za ta san ko mace tana son sa namiji baya san sa to sai abu abin da al'ada da kuma yanayin halitta ta ce a kiyaye wannan wala tadrubul wajha wala tuqaddih wannan abin da ya shafi harkar horo duk da cewa Allah ya ba wa namiji dama ya ladabtar da mace to amma ba a ce ya cince ta ko ya kware ta ba kar ka taba mata fuska fuskar ta wurin ado ne ba a yadda ka muzanta ta ba ba magana zagi zagi saban Allah ne hatta a cikin aure miji ya zagi matarsa ba shi da hurumin da zai zagi matarsa amma ya ladabtar da ita ta hanyar wa'azi duk abin da zai iya daukar ma'anar wa'azi ko da ita ta fahimce shi a matsayin zagi to ya halatta sannan ƙaurace mata in dai an gane cewa hakan zai iya haifar da ɗa mai ido to babu laifi duka in dai an tabbatar da zai haifar da ɗa mai ido a bisa tsarin shari'a duk da cewa manzo Allah bai taɓa dukan mata ba sallallahu alaihi wa alihi sallam ko ba burgewa ba ce ba gwaninta ba ne ga mutum ya taɓa dukan matarsa amma wataƙila akwai matar da Allah ba abin da zai gyara kansa haka to saboda wannan aka tanadi wannan hukunci ita kuma mace babban abin da yake kanta na tilas da ya fi kowanne shine da'a kamar da yake cikin hadisin Jabir inda Muslim da'ar kar ta yi abin da baya so kuma da'ar ta yi abin da yake so babban abin da kuma ya fi wajibi ta kiyaye shine ta kiyaye kanta kar ta kai kanta inda baya so dan haka da za ku taho da mijinki ya ce miki sani ƙari saboda ban san mutane su ga fuskarki ko da a mazabinki niƙabi ba wajibi ba ne sanda ya ce kisa wajibi ne kisa saboda ɗa'ar miji domin akwai mutanen da miji ba zai so su kalli matar fuskar matarsa to tunda manzo Allah sama kuma a can gida ya ce ku ma kuna da haƙƙi a kansu kar su bari wani ya taho ya shigo cikin gidanku inda shimfiɗarku take in ba ku san sa amma in kuna san sa kun yarda to idan aka bi ƙa'ida ta shari'a in ya zama ba saɓon Allah ce babu laifi to wannan na ɗan yi mana matashiya don in tunatar saboda ba ni da wani abu a ƙasa wanda zan tsawaita a kansa ina fatan Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure kuma wannan ɗan taƙaitattun bayanin da na yi abin da yake na faɗe shi daidai to ina fatan Allah ya haɗa mu a cikin ladansa abinda kuma duk aka ji shi ya saba wa abin da yake shine daidai da hakika to kuskure ne daga gare ni kuma ina roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓi uzurina ya kuma gafarta mini yadda Allah ya hada mu anan Allah ya hada fuskokin mu a aljanna hada wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kuma ta ne da kundanta ga ba tare da tsari ne ya fi gani na kudin ba amma alhamdulillah kalmomin da ba mu yi da su a wannan zama daga abin da ya shafi rayuwa ta harkar ilimi da kuma abin da ya shafi rayuwa ta zamantakewa na shi auren da yanda ya kamata a ɓangaren maza da yanda ya kamata a ɓangaren mata da abin da ya kamaci ita amarya da shi ango lallai wanda bi ya saurare da basira na san in Allah ya so ya fa'idantu game da saurare da zai wa malamai ko waɗanda ke jawabai da kuma abin da ya kamata na zaɓi lokacin aure a ɓangaren ‘ya’ya maza ko mata da yanda ya kamata in an yi aure a yi zamantakewa da irin shawarwarin da malam ya bayar wanda in Allah ya so amarya da duk waɗanda ke da aure ɓangaren mazan da matan ya yi amfani da kalmomin da za su amfanar da mu matuƙa Allah ka saka da alkhairi to kamar da yadda na ambata kun ga waɗannan bayin Allah da ƙaƙuran malamai zuwansu bai kamata a ce su wuce ba ne ko ya shirya wani abu wanda zai amfanar kuma na san in Allah ya so abubuwan da muka ji ko daga Malam Abdulsalam na san Allah ya so an fa'idantu an amfana kai tsaye zan koma wurin a Sheikh Musa Yusuf wanda ya fi shahara da Asadus Sunna Malam Allah ya wuce ma gaba ya ma jagoranci kuma ba koyi ba ne shi ma ya taɓa zuwa nan ya gabatar da wa'azi a yi saurare na basira muna roƙon Allah ya wuce masa gaba a abin da zai gabatar zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنقوى بمالني الشيخ أبو بكر عبد السلام al-ma'ruf bi baban gwale ya gabatar da kalmomi waɗanda suke gaskiya suna da tsada ƙwarar gaskiyar gaske. Ni na so in taƙaita akan abubuwa ne guda biyu tare da ƙarancin lokaci. Abu na farko, yawaitar kishi matsananci yanzu ga mata, wanda kuma yake sabbaba kuma kaiwa zuwa ga mace-macen aurensu. Allah Maɗaukakin Sarki ya yi tsari wajen gudanuwar rayuwar halittu guda biyu, namiji da mace. Da haka za mu ga a ƙarƙashin wannan ne har sai da sarki Allah ya haɗa dangogin guda biyu ya rantse da su cewa wa ma khalaqa dhakara wal unsa. Allah ya rantse da dangin namiji da kuma mace. Sannan ya ce alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa. A tsarin da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi ma rayuwa, za ku ga cewa ko ba a jinsi na ɗan adam ba a jinsi na dabbobi, mace tana da buƙatar namiji wajen rayuwa, namiji yana da buƙatar mace wajen rayuwa ɗin. Da haka Allah sai ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn, kowane irin abu mun yi shi jinsi guda biyu, akwai negative akwai kuma positive. Ko a jinsi na tsirrai za ku samu waɗannan dangogin guda biyu ake samu, akwai namiji akwai kuma mace. Yayin da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi ma rayuwa wannan tsarin, to ɗan adam da ya ce wa laqad karramna bani adama, mun karrama ɗan adam, sai ya zamanto tsarin da ya wa ɗan adam namiji da mace wajen yadda ya kamata su gudanu wajen rayuwa ta aure, to tana da bambanci da ta jinsin tsirrai da kuma jinsi na dabbobi. Da haka za ku ga ƙarƙashin wannan ne ya sa Allah yake cewa أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم سيتهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تيدي فتنتا مشي كمر تفافيني نمجني تفافيني غمشي دكرم وشي عند أتكم كتتاسو تدو قلنا إذا انتسني تفافي أجكين تقالن شيامة أبو أكو نفرقو يا كاري ما تتريشي. Da haka Allah ya kira ƙareci ya ce masa sawwa. Sannan na biyu, ya mayar da ita mai mutunci. Da yanzu wata da za ta tashi a nan gurin, Allah ya kiyaye ta. A ga kawai tana ƙoƙarin ta kwaɓa kayan ta riƙe ta, za a na inna lillahi ku riƙe ta, inna lillahi ku riƙe ta, magana ta lalace. Sannan na uku, wato a ya mayar da ita ta zamanto tana da kwalliya. Sa kaya ya sa ya zama kina da kwalliya, ya kare miki tsiraici, ya mayar da ke mai mutunci. Shi ya sa duk lokacin da mace Allah ya ba ta mijin da zai riƙe ta amana, ya rufa mata asiri, ta yi ƙoƙarin cewa bari ta kama rigar mijinta keta, to daidai take da akwai kaya a jikinta, ta ce bari ta keta kayan da ya jiki jikinta don taimakanta tsirara. Wannan shi ne misali. Sannan za ku ga cewa a cikinku yanzu duk wacce ta je za ta sai kaya a kasuwa, akwai kayan da ko tana ganin sa yana da mugun kyau a ido, amma kun san akwai kayan da ake ce masa wanke kuɗinka, wanda duk yadda yake da kyau da ƙyalƙyali da ɗaukar ido, in kika tabbatar da kin si wuce ka doki ta danna shi a ruwa kina wankewa so daya kai ya tafi to kina ganin ta haka take hakura ki kyale shi da kai shi wannan yasa sharar musulunci da ta tashi sai bata ban namiji yadda ya ga dama ba wajen yin auren bata bar mace ce yadda ta ga dama ba wajen yin auren sai bangaren maza akwai shawarar da annabi ya ba su yake in sun tashi za su yi aure ga yadda za su yi bangaren mata ma ga yadda za su yi bahaushe yana cewa wai abinda babba ya hangu yaro ko zai hauri ni ba zai hango ba to shi kuma abinda annabi ya hango ma al'ummar sai ya ba su shawara ba rini ba ko sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango ba saboda shi nabiyun ne da ghairil wahayi la yatasarraf annabi ne in ba da wahayi daga gurin Allah ba baya yin tasarrufi to yau a rayuwar aure farko tukunna da mazan da matan kowa ya kallime ne ne alaƙar sa da auren lokacin da zai yi wajen ɗabbaka shawarwarin da annabi ya bashi idan zai aure za ku ga mafi yawancin mu mun yi nisa da waɗannan abubuwan wannan ita ce hanya ta farko ta shiga matsala daga cikin matsaloli a ƙarƙashin wannan sakin aure ɗaya ne daga cikin abubuwan da ba a son su sai idan sun kama sun zama dole sai a ɗauke shi a babin lalura za mu ga cewa a suratul nisa'i wacce ake ce mata al-kubra da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi faɗar cewa maza su suke da shugabanci a kan mata yayin da yadda maza suke da haƙƙi a kan mata matan ma suna da haƙƙi a kan maza walahunna mislu allazi alayhinna bil ma'rufi yadda maza suke da haƙƙi a kan mata mata ma suna da haƙƙi a kan maza da menene bambanci Allah ya sai su walil rijali alayhinna daraja amma mazan Allah ya ɗauke su ya ɗora su a kan matan wajen cewa su ne shugabanci shugabanni su za su jagorance su da haka ƙarƙashin wannan ne sai ya ce to ar-rijali qawwamuna 'ala an-nisa'i saboda me bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd saboda sai Allah ya fifita sashi akan sashi dukkan abin da ake zuwa ana muku kururuwa ta shedan a ce muku waje abin da namiji yayi mace za ta iya kun san ƙarya ne duk wacce ta haihu a cikin kin daga ɗaukar cikin ɗa namiji da haifarsa da shayar da ita da shi da ɗaukar cikin ƴa mace da haifarta da shayar da ita kun san abin da Allah ya faɗa cewa walaysa dhakaru kal unsa haka yake akwai guraren da mace da namiji sun yi haɗaka akwai guraren da namiji ya bambanta da mace mace ta bambanta da namiji walaysa dhakaru kal unsa sai yace wabima anfaqu min amwalihim saboda abinda mazan suke na infaki wajen ciyar da matan to sai Allah ya ce fasalihatu mata na kirki babu yadda za a yi mace ta zama ta kirki sai idan ta yi ƙoƙari ta gyara alaƙarta guda biyu alaƙa tsakaninta da Allah da haka malamai sukan ce idan an ce al-abdus salih huwa al-abdul mustaqim ala ta'atillah al-qa'imu bima alayhi min huquqillahi huququl ibad sai kin tsayi wajen ki yi kokari ki gyara alakar ki da Allah ta zama tana da kyau sannan alakar ki da bayin Allah ta zama tana da kyau mutane da dama ba su gane cewa ba duk abin da za ka karanta na haƙƙoƙi a Qur'ani bai fita daga ɗayan biyu amma haƙƙin ku ga yana da alaka da haƙƙin Allah ne ko ku ga haƙƙin yana da alaka da haƙƙin bayin Allah ne idan mutum ya sauke haƙƙin Allah aka tafi lahira bai sauke haƙƙin mutane ba akwai matsala idan mutum ya sauke haƙƙin mutane aka tafi lahira bai sauke haƙƙin Allah ba akwai matsala da haka ba a kiran mace a ce mata al-mar'atu as-saliha dole sai ta hada abu guda biyu kai hatta ta abirin Qur'ani wajen al-mar'atu waz-zawja suna da bambanci mu ne wajen fassara idan mun zo mace al-mar'atu mace az-zawja mace amma a binciken da aka yi mai zurfi wajen ta'abiri na lugar larabci za ka samu dole akwai bambancin tsakanin al-mar'atu da kuma az-zawja. Wannan shi ne idan mun ɗauki ayar laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakin al-birra man amana billahi wal-yawmi al-akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyina. Za ku ga duk waɗannan haƙƙoƙi ne da suke da alaƙa tsakanin ɗan adam da Allah. Amma wa atal mala ala hubbihi, mutum ya ɗauki kuɗin shi bari yana son kuɗin wa zai ba, zawul ƙurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabi was sa'ilin wa fir riqabi, wannan haƙƙi ne tsakanin bayi da bayi. Wa qama as-salata, wannan haƙƙi ne tsakanin Allah da ɗan adam. Wa ata az-zakata, ba da zakka, wannan haƙƙi ne tsakanin mutane da mutane. Daka ko ka yi sallah kana da abin da za ka yi zakka, ka riƙe kuɗin a matsayin haƙƙin mutane, aka tafi lahira ba ka sauke nauyin ba, akwai matsala. Daka wa qama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahadihim idha ahadu, wannan haƙƙi ne tsakaninka da mutane. As-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's, wayannan abubuwan da suka kunshi wani bangare haƙƙin Allah, wani bangare haƙƙin mutane, su ne kuma da Allah ya gama sai ce ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaquna, wayannan su ne masu gaskiya a imanin su, kuma su ne waɗanda suke da jin ainihin wato tsoron Allah. To za ku ga cewa a wannan ayar da Allah madaukakin sarki yace fasalihatu anitatu hafizatun lilghaibi bima hafizallah, mata nagartattu waɗanda suke masu biyayya ga Allah da mazajensu, sannan suna ƙoƙarin tsare duk abin da Allah madaukakin sarki yace a tsare. To waɗannan fasalihatu anitatu hafizatun lilghaibi bima hafizallah, wani lokaci ana iya samun ana zaune sai matsala ta shigo, to shine sai Allah yake wallahi takafuna nushuzuhunna, matan da kuke jin tsoron bijirewarsu. Matakin farko fa'izuhunna, ai musu wa'azi a kowace da abin da take yi, idan ka zaunar da ita ka ja hankalinta ka tunatar da ita Allah, kai mata nasiha ka nuna mata matsayin gidansa da tafoto, za ka ga jikinta ya sanye kuma abin da take tana bari. Wata kuma wa'azi ba zai mata ba, in ka ja aya ku ƙarasa tare, in kun ƙarasa tare sai maka kabbar izgidi ta ce Allahu akbar, wata kalle ka tace sannan makogwaron Mala Abubakar gumi saboda tsabar karatu, wannan wa'azi ba zai mata ba. To wacce wa'azi ba zai mata ba, to dole a tafi mataki na biyu, wahjuruhunna fil madaji'i, a ƙaurace mata wajen kwanciya, wanda yana daga ciki ya zamanto wata in ka ce ba za ka kwanta da ita ba, ita kwanciyar dama bai dame ta ba, babban tashin hankalinta shi ne a daina cin abincinta. To dole sai mutum ya yi ƙoƙarin ya gano menene wanda ita kuma ta faso, wanda da an taɓa shi an taɓa tashin hankalinta. To ta wannan hanyar ita kuma ake iya magance matsalarta. To a wannan matakin na wa'azi ta yiwu za ku ga wata ta fara yin abubuwa waɗanda ba daidai ba, mijin ya yi ya ƙaurace ɗin, ya sako iyayenta ciki, sun yi mata nasiha sun ja hankalinta amma ba ta ji ba. To mataki na uku da ka bari a sako maka ita, to gara a tafi na farki na uku shine wadribuhunna, a dake su. Da haka annabi ya yi bayani ya ce darban gaira mubarri, dukan da ba zai tayar da jiki ba, ba irin dukan da wasu ke yi ba, wani in zai fara duka sai ya yi bismillah kafin ya fara, ba irin wannan dukan ba, a'a ba shi ba. Kamar yadda mafi yawancin ku nan sanda kuke islamiya ko ibtida'iyya ko makarantar boko js ko matsiniyo, da ku samu cewa ɗalibai sun yi laifi, akwai nau'in dukan da ake musu don ta'adibi, duka wanda ba zai tayar da jiki ba, kuma duka ne da in an dake ki kina ji a jiki a rinu, amma in kin dawo gida ba ki iya faɗa ga irin dukan da aka yi miki a makaranta. To wannan ya fi sauƙi da a sako maka 'yarka, tunda kai da kanka ka tabbatar da yarinyar nan ba ta da mutunci, to yana daga cikin matsalar wasu iyaye a yanzu shine da iyaye suna cewa da aljannar gidan iyaye da jahannamar gidan miji za ku ga cewa matsala bi muke fama da ita yanzu akwai iyayen da za ku ga ƴar su tana zaune a gidan aure tana cutuwa cutuwar da yana iya kai ta ga ta mutu ma amma wallahi ba sa iya ɗauka kowane irin mataki sun zara mata ido sun kyale ta akwai kuma iyayen banza waɗanda su yarinya idan ta zo ta ba da labari ta ce an mata kaza mijin bai ma isa su tambaye shi ba me ya faru kawai da ta zo za su yi zauna ashe wani muna ganin shi haka ashe bai da mutunci da ka zo ba za ma a baka kai bayani ba tunda dai ta riga ƴarsa ma'asumiya ce ta zo ta faɗa to ba ta yin ƙarya wani ma idan ƴar ta kawo labari maimakon asali rikici ya haɗa mutane guda biyu to a yi ƙoƙari an ji ta wannan a ji ta wannan don wannan ita ce ƙa'ida ko alƙali ne a kotu bai jin ɓangare ɗaya na mutane guda biyu da suke rigima sannan ya yanke hukunci bai ji duka ɓangarorin guda biyu ba kun ga yanzu ina sauraron kisa-kisai na mata da yawa maganar da Ali bin Abi Talib yake faɗa radiyallahu anhu yake cewa da yawa mata sukan yi kuka ana zaluntar su kuma su ma zalume ne so in baka da experience wata in ta zo ta ce mijinta ya mata kaza ta fashe ma da kuka wallahi in baka bincika ba in mijin ya zo kawai tashi za ku yi auren balin shi ka hau naushin shi amma ana zaunawa ga shi ke me ya faru to sai kaga wata inda ka zo ka haƙiƙe ma abin sai kaga ta dawo ta baka kunya daga baya ta saki maka gwiwa wannan matsalar yana faruwa to in wannan matsalar bata gyaru ba mataki na wadribuhunna to dole sai an tafi mataki na uku shine wanda Allah ya ce wa in sibtu shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha idan rikici ikici ya kicinyewa shi complaint ita complaint to yanzu nan duk wacce take da aure a cikin ku na tabbatar mijinta ba a hanya kawai suka haɗu ba yace ke ce wance eh to ni mijinki ne aure ya ɗau za ku samu dole kafin auren akwai wali wanda ya ɗaura mata aure shi yasa ba a yarda ki aure da kanki ba shi kuma akwai wakilin da ya je ya karɓo masa auren babban matsalar da muke fama da ita yanzu kaso goma cikin ɗalibai da iyayensu da ake karantar da su addini masu ganin girman ka su ne waɗanda idan yarsu za ta yi aure ko da kai ne malaminsu kai ka koya mata addini tsawon rayuwarta su ne wanda idan auren ya kusa sai su buga invitation ka su kawo maka sai ga shi ba ka san wace nemo ba ba a nemi shawarar ka ba sai an shiga rigima sai a zo a takakace akwai lokacin da na ɗauki kusan sati ɗaya kullum in na zauna rigimar aure cikin ƙarfe 8 ban karya ba sai na kai ƙarfe 1 to da naga abun ya fara yin yawa na daina karatu ma ga baki ɗaya idan an zo sai in ce ke kina da wali ko babu kai kana da wakili ko babu to ku koma wajensu mana su san yadda za su yi su warware auren hanyar da na yi na taƙaita ma kaina matsala kenan yanzu duk wanda bai tambaye ni ba za ta yi aure wa ya kamata ta aura in an zo sai in ce ku koma can inda aka kullo a san yadda za a yi a nemo yadda za a yi a warware matsalar da aka kullo wannan ita ce ƙa'idar yadda ake yi a musulunci so wannan yana daga cikin hanyoyin da ake bi to za mu ga cewa matsalar saki sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura sukutum guda a kanta suratul talaq a farko da ya fara sai ya bude magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nabiyyu taqil ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa ya kai annabi sai aka kawo domin na jama'a gabaki ya kace in za ku saki mata sai ya kace fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsu li'idda ku sake su da iddar su kuma ku kiyaye lissafin idda yaushe aka fara yaushe za a gama wani irin nau'i ne ma na idda menene dalilin da yasa da Allah ya kawo maganar saki yana matsawa gaba sai ce wattaqullaha rabbakum kudu tsoron Allah saboda lokacin da din rigima ta faru ta aure mace tana buƙatar a sake ta ko namiji yana buƙatar zai saki mace za ku ga maganar adu tsoron Allah ba ta taso ba kowa san zuciya sai yake kawo shi yasa za ku ga yanzu sai yace la takrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina fa'idatin mubayyana in an saki mace tattabata a basta ta zauna ta yi idda shi ma mijinta da ya fitar da ita yanzu wannan dokar kiyaye ta yana wahala wani da ya yi saki kafin ya je ya dawo zai ce to a ɗibo mota a zo a kwashe kayan in ba a ɗauko ba za ku ga in ya tashi dawowa da diga za a gan shi ya dawo ya tsaya ƙofar ɗakin ya ce wallahi ko a kwashe kayan ko kuma wallahi sai ya gaggaɓe ƙofar ɗakin ko kuma su kuma wasu da an yi saki wataƙila mijin ya fusata ƙa'idar da Allah ya ce kada a fita da ya je harkokinsa ya dawo ba ta fita ba ana iya daidaitawa to da ya je kasuwa kafin ya dawo ko ya je wani aiki sai a nemo tantebur sai a zo ko kanta sai a zo sai a kwashe kayan dama kayan ba nashi ba ne na can yana zuwa ko da zai tura ƙofa sai ga ƙofar ta bi shi ya duba ɗaki sai ga kullu man alaiha fana duk abin da ke ɗakin an kwashe wataƙila sai wata 'yar buta ta san yana da ita ko gwangwanin alwala ko wata buta ita za a bin masa ƙofali ya shimfiɗa ya kwanta in yana da lokaci haka ake wannan ƙa'idar ba a yi to akwai wasu matsaloli gaskiya da suke faruwa yanzu mun sani cewa kishi ga 'ya'ya mata abu ne na ɗabi'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi wannan sunna ce ta Allah ba za ta canza ba amma ya kamata ku sani cewa kowane irin abu idan ya yi ƙasa da yawa ko ya yi sama da yawa matsala shi yasa wannan al'ummar ta annabi ta zamanto Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata to shi yasa kowane irin abu ana so mutum ya zamanto ɗan tsaka-tsakiya za ku ga wajen ciyarwa ma Allah ce yana siffanta ibadur rahman sai ya ce walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur sai ya ce wa kana baina dhalika yana so a tsaya tsaka-tsakiya wajen kyauta ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kullal basti fataq'ud to haka ake buƙatar tsaka-tsakiya sannan kuma wannan kishin da Allah maɗaukakin sarki ya yi shi a matsayin ɗabi'a bayan mace ta yi ƙoƙari kishin nata ya zama mutawassiri sannan ta ɗora shi a kan ma'auni na shari'a mun sani cewa annabi ya auri mata da yawa ko da ya rasu ya bar mata wajen tara amma kun ga yayin da ya zamanto matan wannan kishin nasu abin da yake control ɗinsa ayoyi ne na hadisai ayoyi ne da kuma hadisai wanda har sai da Allah ya tunatar da su ya ce wa dhukurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin llahi wal hikma wannan shine abinda ake so abinda ku kuke zuwa kuke karantawa a makaranta to ku dinga duba girman Allah hatta a nahiya ta kishi ku dinga ɗabbaka abinda kuke karantawa da yawa na sha faɗa wasu za ka gansu ustadai ne wasu malamai ne ma masu karantarwa amma wallahi ba za ka gane malantarsu ba da ustazancin nasa suna mata sai ran da aka ce mijinsu zai karu a wuri lokacin ne za ka gane za ta yi aiki da abin da take karanta ko ba za ta yi ba to wannan wajen yanzu tsakani da Allah ana samun matsala yanzu kun ga ko jiya wanda suke bibiyar kafafun yaɗa labarai an samu kes a jihar Neja wata yarinya 'yar katsina an yi aure ba da daɗewa ba a uwar gidan ta gayyaci wasu abokanta sun je sun sa taɓarya sun buge ta sai da ta mutu bayan ta mutu kuma suka zo suka cinna wa gawar ta wuta suka ce wuta ɗaki ne irin wannan kisa-kisan ana samun shi da yawa yanzu akwai wanda ya ce min shi bai ma auren ba kawai yana neman auren ne da yawa za ku ga cewa namiji yana da mace zai ƙara aure wata haƙƙin da ba nata ba ma akan ba ta don a zauna lafiya amma ba a zauna a lafiya zan mutum da ya aure a ce duk kayan da ya yi wacce zai auro ya miki wannan babu ne na ihsani ba wanda yake dole sai haka wata aimata a lallashe ta amma ina ya ce min wallahi da daddare haka kawai ta dena mace yace falan shi haka za ta ke kaman nan zuwa can za ta tashi tun bayan sallar isha in ta dinga huci ta kai daga farkon falan nan ta je ta dawo yace akwai bindiga a ɗakin nan haka ya hakura ya dauke bindigar yace dan wallahi yadda take hucin nan yana jin tsoro kafa ta je ta dauko bindigar nan ta zo ta rara kame wuta yana kwanci ya ji ya yi dinkuna masu tsada sun fi kala goma an kawo dinkunan haka ta je ta dauko sabuwar reza kowace riga sai da ta keta in ta sa daga sama zuwa ƙasa ya fi so goma ta yadda babu wani telan da zai iya gyara kaya wannan fa bai ma fa yi auren ba fa labari ta ji cewa in zai yi auren take ɗaukar irin wannan take ɗaukar irin matakin ga wata mijinta ta zo ta ɗora mai a wuta sai da man ya tafasa ya soyu ta ɗauko ta antaya mai aka yi magana me yasa ta haka ta ce tsabar bala'in san shi ne ta ji labari zai auro wata ta ga kawai saboda soyayya ƙara kawai ta soye shi ma duk a huta wai soyayya ce ta ja kawai gara ka soye shi a huta to wannan yana ciki da haka sai ya zamanto yanzu babban masifar da muka shiga yanzu babu abin da yake da ban tsoro irin a ce ɗaliban karatu ɗaliban ilimi saboda matsalar kishiya yanzu wai suna shiga harkar bokaye wannan shi ne abin da ya fita da hankali kwana bai wuce kwana bakwai ba wasu yara sun zo gidana da suka zo gidana ɗaya daga cikinsu su suka zo suna ba ni labari akwai wani boka a ƙasan inda nake wata mijinta ya sake ta tana so mijin ya dawo da ita mijin ya ki dawo da ita cikin ramadanan nan da ya wuce da azuminta ta je wajen shi cewa maganan mijinta tana so mijin ya dawo da ita sai ya ce mata to hanya guda ɗaya ce kawai za a iya yin aikin da mijin zai dawo da ita shine sai idan ta kawo maniyinta an haɗa aikin da za a yi sannan mijin zai iya dawo da ita ta ce ba ta sanya za ta yi ba ya ce ta kwanta yin zina da ita a cikin watan ramadana kuma menene babban problem ɗin da ya faru ma mijin ya sake ta inda take ƙoƙarin a dawo da ita mijin aure ya ƙara ita kuma tana so ta kori kishiyar sai ta fara bin malaman tsubu sai mijin ya gane dalilin da ya sa ya rabu da ita kenan so wannan yana sawa da yawa za ku ga garin wannan sai mutum ya tafi da ciki da barbara sai ya dawo da shi inda kwanaki nan a katsina wannan abin ya faru wanda kafofin yaɗa labarai sun je sun ɗauko wata mata haka ta tafi neman wai za ta mallake mijin sai bokan ya mallake ta sai ya zamanto maimakon ya zamanto tana yin lafiyayyen abinci tana kawo mijinta sai take yin lafiyayyen abinci tana kai wa boka ta wani a gurin shi shi yake haka irin waɗannan fitintunan su suke faruwa da haka yanzu in a Kaduna ne kake neman aure za ka ƙara sai a zo idan kana Kaduna ne kana neman aure a Zaria ne to wacce kake nema sai a tafi can Kaduna sai a samu matarka a ce mata ke kin san wacce zai aure kuwa a ce a'a sai a ce to wallahi daga Zaria ce kin san a Zaria sai a ce akwai kusurwa akwai ina ne sai a ce to wallahi sai kin tashi kin yi daga sai kin tashi tsaye to wannan fa tashi tsayen da ake nufi sai kin tashi to dole fa sai kin shiga malaman tsubu shine fa abin da ake nufi da sai kin tashi tsaye da haka gaskiyar magana a mata su ji tsoron Allah akan irin waɗannan al'amuran da suke nasiha ta ta ƙarshe da nake so in yi akan wannan abun shine kun ga musulunci da ya ce a ƙara aure wallahi babban hikiman Allah haka shine ku matan a taimake ku a rufa muku asiri yanzu kwanaki wata mata ta zo gurina za a biya ma ɗanta kuɗin makaranta mijin ko shekara bai yi da rasuwa ba kuma ga ta yarinya amma sun haihu da shi kaman bakwai haka na ce mata yanzu kin ga yadda kike yanzu da 'ya'ya bakwai inda yanzu wani zai ce zai aure ki ya riƙe ki ya rufa miki asiri ya riƙe yaran nan kina so ko ta ce nace amma a baya ke da mijinki kafin ya bar duniya zai ce bari ya auro wata irinki wacce ta shiga irin wannan matsala dan ya taimake ta ya rufa miki asiri cewa za ki rufin asirin sai dai a je a yi wani gurin amma dai ba kanta ba akwai ma na yi lacca kwanaki ta kwana biyu mai sunan zalincin da wasu daga cikin mazaje suke wa mata to a matan ma su ma akwai azzalumai lamba ta daya yanzu kwanaki akwai mutumin da fa mace ce mijinta ya rasu ya batta da ƴaƴa bakwai ya aure ki ya rike ƴaƴan kaman shi ya haife su sai ya tashi zai karu aure sai ya tashi zai karu aure ta ce bata yadda ba ita fa ya aure ta da ƴaƴa bakwai fa ba ƴaƴan shi bane ya rike kuma yana so zai karu aure ta ce bai isa ba da ta ce bai isa ba ta ga ana maganan auren yana zuwa gadangadan sai ta je ta siyo posin ta zo ta shirya lafiyayyen abinci zai ci ya zauna zai fara cin abincin kenan kawai sai ya bukata ta bayi ta kama shi sai ya shiga suna da karamin yaro kawai shi kuma yaron yanzu ya ga lafiyayyen abinci sai ya dauki nama ya fara ci yana fara cin naman kafin ya fito daga bayi sai ya ga kumfa yana fita daga bakin yaron ana daukar shi ana zuwa asibiti aka ta aiko zin yaron ta wa yaron da ya ci wannan posin din ya mutu kuma danta ita ta haife shi to irin wayannan matsalolin ni shawarar da nake bayarwa zuwa ga mata su ji tsoron Allah su kansu wani lokaci ƴan matan da ake aurowa suna da matsala sannan mu kanmu mazan muna da matsala wani namijin tun kafin ya auro mace shi da kanshi yake bude kofa ga wacce zai auro ya nuna wa matarsa ta gida matarsa ya nuna cewa ga wacce zai auro ta waje bata shigo ba matarsa ba kowa ba ce ko kana da matsala wannan kai da ita ne ba abin da ya shafi matarka ta gida da wacce baka auro ba ko ku ga mutum yana neman yarinya zai auro ta bai auro ta ba amma in ya tashi zai sai abu sai ku ga iri ɗaya zai siya da na matar shi da yarinyar da yake neman ya auro bai auro ba dole tun kafin ta shigo tana jin cewa da ita da take waje da matarka da take gida ka faɗa da ka faɗa su so ni na sha faɗa wa mata nake cewa akwai abin da yana bani mamaki yanzu kun ga a sunna ta rayuwa ga malam ga ragowar malamai a nan wajen akwai wanda ko haɗuwa kuka yi da shi a hanya shekaru kawai in ya baka wannan shekarun yana nuna cewa ya cancanta ka girmama shi dukkan ku nan wacce kuka yi makaranta ai kun san abin da ake ce masa seniority a makaranta idan kika je makaranta yau kika fara jesuwa kin samu wasu suna jesus 3 kin san har a gama makaranta da ku da su ba ɗaya ba ne akwai wanda suna iya aikin ki ba kimiyya ba ki ji kuma kina iya cewa za ki yi abu su ce ba za ki ba kuma ta zauna me yasa kuke yadda akwai seniority a rayuwar karatu da haɗuwa kawai kuka yi amma ba ku yadda da seniority a gidan aure ba kin zo kin samu wata da miji da shekaru ta riga ki a wurin shi ɗaya sannan ta girme ki wata in ba ƙaddara ta Allah ba yadda za a ta iya haɗa miji da ke don wata da za ki je ki auri mijinta sai ki ga a daidai lokacin tana da ƴaƴa sa'o'inki to amma tare da haka saboda ban san me ke damun mata a ƙwaƙwalwarsu ba daga ran da aka auro ta ta shigo sai ta ce wacce ta samu komai mutuncinta da shekarunta ba ta cancanci girmama ba ai ita ma mata ce ita ma mata ce amma ta yadda sanda take secondary school ta yadda ita ma waccan da ta tarar mata ce ita ma mata ce amma ta isa ta sata ta yi a lokacin da ba ta yi niyya ba ta isa ta sata ta bari a lokacin da ba ta yi niyya wawa niyyar bari da haka ni shawarar da nake bayarwa daga ƙarshe mata duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa za ki je ki auri wani farko in yana da mata ko mata ciki kokari wajen yin mu'amala da kowa in zama kina da ma'auni da ka'ida shine daf'u sayyi'a bil hasana yana daga cikin abin da ke sawa mutumin da yake kin kalamba ta daya ya dawo yana kaunar kalamba ta daya amma ba kowa bane zai ci shi ba wanda zai mai iskanci shi ya masa iskanci sama da yadda ya masa iskanci ba za a wange lafiya ba sannan na biyu in kin samu sun gabace ki ta hanyar shekaru sun girme ki ko haɗuwa kuka yi a ciki wajibi ne ki girmama shekarunsu su mutunta su na uku kar ki je ki yi aure dama na yi aure ne da niyyar bari sai na je na fitar da wance da wance da wance kar ki yi haka wannan yana daga cikin abin da ke haifar ma da mata a kintuno da haka zan yi kokari zan tsaya a nan saboda yanayi na lokaci abin da na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma na yi kuskure Allah ka yafe mana wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wala Allah ya saka da alkhairi kuma ga ɗaya daga cikin watan zakakuran matasan malamai malam Dr. Magaji zare wanda shi ma ma'rufi ne ya samu halartowa muna roƙon wannan zuwa Allah ya saka masa alkhairi na zumunci da kuma ɗaurin aure kuma ban sai yadda za mu yi ba shi dai shi ya fi kusa da kujera shi zan kira ko ya faɗi wasu kalmomi ko ko a malam Dr. Musa Yusuf tambayi don shi ke nan so zan miƙa malam kai tsaye abin magana shi ma ya faɗi kalmomin da muke fatan amfanar da mu gaba ɗaya mu wato wani abu da ya bani sha'awa kun ga kamar yadda Anas ibn Malik yake cewa sahabban annabi sun kasance idan za a kai ɗan ɗakin majine ake zaunar da ita ta ba ta umarni in ta je ɗakin maji za ta riƙa watan girman maji da mutunta sa za ta riƙa wa maji hidima za kuma ta riƙa tsare haƙoƙan maji to amma irin wannan zaman sai ku ga ba ita amarya ce kaɗai ake gyawa abin da ya kamata idan an tara ku a wurin tarawan nan ne ake gaya mu abubuwa da dama waɗanda na tsara haƙoƙan miji ne kuma na nuna muku yadda shari'a ta zo da yadda za ku tsare wa miji hidima ya ce ku yi ku ya ce ku bari ku bari kuma a nan ake faɗin ma namu na mu ma mazan wanda wa'azi ne ita ake wa amma ya shafe ki ya shafe shi mai wa'azin kuma ya shafi sauran maza duka muna fatan Allah ya saka da alkhairi zan miƙa abin magana da shi ma Dr. Zarewa magaji ya ɗan ambata mana wasu kalmomi insha Allah malam bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نعيوا ما لمي لأبوكي بركة دوانا اللوكسي da kuma fatan Allah ya sanya albarka a cikin wato wannan zama da kuma kalmomi da ake sanyi na alkhairi Allah madaukakin sarki yana cewa la khaira fi kathirin min najwahum إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أدوالتك وكانت أكان متاني ألا يتي مفيا يوان تبافل الخير ألا يكون الخير ليك تشتنت أما في ألا يتوغت يا إيش بندها تودتكي أنت مؤمني لك الشاوة أنكم سامحني لك ممونة كوكما أنت مؤمن أكان باي waɗanda suke ba sa jituwa a gani na wannan zaman gaba ɗaya ya ɗauki wannan abin da yake cikin wannan ayar dan na tabbatar sawa'u ba ma fata ya zama cewa akwai wani abu na sulhu a nan cikin a cikin ne amma ba mamaki wanda sauki yake kai mata ko yake kai mata ya amfana da tsoro ya fito tsakanin shi da iyalan shi akwai wani abu wannan kuma ya zama sanadi na samun sulhu da jituwa tsakanin shi da matarsa ko kuma tsakaninta da mai gidanta kun ga kenan an samu tahaqququ jami'i wa inna abubuwan da aka ambata ma'ana sun tabbata a cikin wannan zaman dan uwa malam ya yi gangami shi ne tarar game da abin da ya shafi aure da zamantakewa da kuma matsaloli da suke faruwa wanda ilimin lokacin da zai yi shi ne zan maida shi zuwa har wa yau abin da ya shafi wato karatu da kuma aiki da shi babu abin da kowane tsari da za ka samu a cikin tsari na zamantakewar aure wanda tsarin da ya kai addinin musulunci babu shi ba addinin da ya iya tsara zamantakewar aure kamar yadda musulunci ya tsara ta kuma idan da a ce da maza da mata na ɗaya sun sani na biyu kuma suna ƙoƙarin kwatantawa to tabbas da za a samu kyakkyawan yanayi da kuma kyakkyawar al'umma a bargwada misali idan muka kalli yadda tsari tamihi yake a cikin addinin musulunci misali idan malami zai wallafa littafi sawa'un littafin fiqhu ne ko littafin hadisi galibi waɗannan gidan guda biyu ku kalle su da kyau za ku ga babin da ake farawa da shi shine babin aqida babin da ake farawa da shi shine ne galibi babin da ya shafi tauhidi da aqida bari in bada misali a mazhabar malikiya guda biyu malam mai ahadari ya ce awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tafsihu imani wannan kaman wata matashiya ne akan gabatarwa dangane da abin da ya shafi aqida domin da za ka samu malaman tauhidi malaman da suka karanci aqida su zo su fasa maka tashihu imani kila za ku iya ɗaukar wata ɗaya ana buga tashihu imani saboda wannan kalmar wata dunkulalliyar karma ce da sai za ta shigo maka da komai to sannan sai ce thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard aynihi ka ahkami salati wa zakati wa siyami haka da ya taho wal hajj wa yajibu alayhi sai ya ɗauko an kuka taho za ku ga da ya taho ya taho ya taho sai ya shigo kuma abin da yake da alaƙa da adab to haka ake malam mai risala ibn abi zayd al-qirawan da ya tashi shi ma sai ya ce babu ma ka ataqiduhu al-af'ida wa tadhiquhu al-alsina min wajib umuri diyanat babu ma tantiqu bihi al-alsina wa ta'taqiduhu al-af'ida min wajib umuri diyanat sai ya kawo abin da ya shafi tauhidi da aqida sannan sai ya buɗe da kitabu tsahara to haka za ku ɗauko yanzu misali inda za ku shigo ne littafin hadisi su ma haka za ku shigo ku ga yadda suke wallafawa ma'ana idan aka ce an ɗauko sai ku ga an ware abin da ya shafi ne aqida an kawo hadisai ko maganganu da suka shafe ta sai abin da ya shafi hukunce-hukunce na ibada sallah azumi zakka aikin hajji da sauran abin da yake ta'allake da su ba an kawo to da ƙarshe sai ku ga an shiga babin da yake magana akan al-mu'amalat sai a ce muku kitabul mu'amalat wannan mu'amalat din to a ciki za a buga abin da ya shafi ne cinikayya to kuma a ciki sai a ce muku kitabul nikah kitab ne da shi kamar yadda za a ce kitabus sala kamar yadda za a ce kitabus siyam kamar yadda za a ce kitabul zaka sai a ce kitabun nikah to shi kitabun nikah duk abin da ya danganci aure tun daga neman sa zuwa kulla shi zuwa zamantakewar auren da yadda miji da mata za su zauna da yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gwada misali a zamantakewar aure shi ake kawowa ina fatan muna ganewa to shikenan yanzu ba an yi aure ba aure baya rabuwa da ƴan matsaloli sai a ci to kitabu talaq yanzu kuma za a shiga babin da yake magana littafi ne su kutum da guda shi ma za a yi magana akan abin da ya shafi saki matakan da ake bi kafin a je saki za a faɗe su idan an zo sakin za a yi ya za a yi shi za a faɗi sakin sunna za a faɗi na bid'a za a faɗi waye duk wani abu da ya danganci saki haka za a faɗe shi to an gama wannan sai a zo meye yake bayan saki idda sai a ce muku kitabu al-idda to shin tambayar da nake yi idan da za mu kwatanta maganar malam mai adali wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi bai halatta malami ko kai musulmi balibi ya aikata wani aiki ba tare da ya san hukuncin Allah a ciki ba in a ce za a dora wannan ne a ce yanzu za a zo a yi wa mutane jarabawa akan me suka sani akan abin da ya shafi aure na tabbata wani auren sai dai a raba shi wasu da yawa ba shekaru ba akan nan aure wallahi sai dai a raba auren to gaskiya ina ganin daga cikin babban abin da ya kamata ya zama cewa an ƙara himma akan shi shine ya kajjahinci akan abin da ya shafi matsaloli na aure da yadda kuma ake zamantakewa aure gwargwadon irin yadda hadisan manzon Allah suka koya ina tabbatar da cewa aka samu irin wannan primary dual lecture ba ana yin primary pre-wedding kai ko pre-wedding lecture a ce an samu kafin ai auren an samu wasu lecturci series na lecturci da za a yi wa mazan da mata a irin waɗannan marakin din wallahi za a samu ragewar matsaloli da yawa saboda akwai abin da jahilci ne ke jawo shi wani zai saki matarsa bai san ya sake ta ba wata za ta yi abin da za ta haifar da matsaloli ba ta sani ba to saboda haka akwai wani abu na gaba da nake so in jawo hankali akan shi wajibi ne mata ku ɗauka cewa aure ibada ne duk mutumin da yake ibada ya ɗauki abu ibada to baya gajiya da shi akwai wanda zai saka cewa yau ya gaji ne sallah babu akwai wanda azumin wata Ramadan zai zo ce ni na gaji gaskiya ka aka kura mu kamar yadda galibin irin waɗannan lafuzan suke fitowa daga bakin mata mun ba gaji da auren mu a kyale mutum ya je ya kasuwanci shi ya riƙa zuwa jibai yana zuwa kaza ko ba haka bane ba to wanda irin matsaloli ne haka rayuwar take so idan kika ɗauki aure a matsayin ibada bauta ce ta Allah wanda Allah ya gina mata tsari to zaki samu hutu da yawa a cikin zuciyarki na wasu abubuwan da zaki gudanar domin kin san wane ne karan farko kike hali da wannan bautar tsari shine bautar Allah subhanahu wataala to sa'an nan kuma sai a shigo babin abin da ya shafi haƙƙoƙi din na zamantakewa ki ƙoƙari ki san haƙƙoƙin da suke kanki na mijinki 100% kamar yadda kika san ƴaƴanki kamar yadda in kika ga wannan yaron zaki ce wane ne in kika ga wannan zaki ce wane ne to ki san menene 1 2 3 4 suke kanki sannan daga cikin wani abu da matar take da shi shine ku daina barin jaki ake cewa ko a bugi tai shi ma'ana wani gudun ga hanyar da mace za ta bi idan ta bi za ta samu soyayyar mijinta da gamsuwarsa da zaman lafiya da mallakar da take bukata sai kuma ta kauce sai shi ɗan ya nuna mata wata hanya sai zanto ta yi bawan karatun ɗan kama ina fatan mun gane saboda haka tunda ba ɗan lokaci ne kaɗan shi yasa abubuwan da ke ba da su a dunkule sannan kuma wajibi ne ke mai da mai gidanki shugabanki idan kika mai da mai gidanki shugabanki to a wannan lokacin za ki ga menene yake kan shugaba menene kuma yake kan wanda ake shugabanta duk abin da yake wato na shugaba ne ki tabbatar mana da shi kuma karki jaɗin ja da shi akan kujerar shugabancinsa in kika jaɗin ja da mai gidanki akan kujerar shugabancinsa to ka'idar da Allah ya faɗa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata ba yadda za a ce a gida an samu masu ba da umarni guda biyu kuma ɗaya yana jin haƙƙinsa ne ake nema a ƙwace ba tare da gidan ya rushe ba so ki san haƙƙin ki san haƙƙin mai gidanki kuma dole ne mace ta dauki ban ina iya tuna Ibnu Abidin ɗaya daga cikin malaman Hanafiya yana da hashiya yake cewa makaruhi ne mace ta rika kiran mai gidanta da sunan sa karara haka malamin cikin kusan duk suka tabbata makaruhi in sai ba a ce kai ne shi ba amma ana kirga shi a cikin su'ul adab ma'az zawj ma'ana mummunan zamantakewa ne tare da miji kawai ki kama sunan shi wani katangatsai ina fatan mun gane saboda haka idan mata suka bi wasu shawarwari da kuma wasu karatukan da ake yi musu ina tabbatar da cewa za a samu zaman lafiya me yasa saboda zaman lafiya 99 cikin 100 a hannun mace ne saboda ne Allah madaukakin sarwa an dafin sarki cewa yayi ayatihi an gane ko an khalaqakum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sayyidi litaskunu ilayha kun ga wannan asukun din sai Allah yake litaskunu ilayha bi ce ilayhi ko ilaykuma sai Allah ya danka wa mace a hannun ta yace in kika ga an samu kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin gidan da Allah ke ci huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها في الله يشري ليسكن إليها سوكي لنه لأجل قولي لتسكن إليها كما ليسكن إليها إنا فاتن من قاني تشيصا سيما لما يسكتي شاسا إنجا ترى شكين تهي نظم اللاتي الجدال دسام كتشاو أتموسفيا ينا هنلمت انت قدا ما تميلي جلن الجنة انت قدا ما تميلي جلن جهيم أهمين تيجي shi kuma namiji sai aka ba shi rukunan gidan gaba ɗaya a hannunsa filas na gidan da za su zanto sun tabbatu shi kuma suna hannun shi shi zai nemo shi zai kawo shi zai waye to don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa lirrijali alayhinna daraja ku daina ja a kan wannan abin da Allah ya yi ku daina dakata fina-finai rayuwar aure ba fil ba ce ba al'ada ba ce ibada ce mai zaman kanta mai tsarin da musulunci ya kawo ta tana da tsari ginanne idan kika dauke ta a matsayin yadda kike kallo a fim dama su turawa mace a gurinsu wata khalila ce kawai ma'ana abokiyar rayuwa ce shi sa za ki ga inda kuna kallon irin ya ake ce musu hard talk ne ko menene za ku riƙa ganin wasu kotuna ne da ake zama a turai sai mace ko kuma duk waɗanda ba sa jituwa ma ba sai lallai mata da miji ba sai su zo kamar yadda malamai suke zaune ɗin nan yadda kuke zaune ɗin nan sai mace ta zo sai ta kawo mijinta sai a zaunar da shi ga ta sai alƙali ya tambaya menene matsalar ki da shi wallahi matsala ta da shi ya cika ƴan mata da yawa to kai me yasa a matsala ta da ita ta cika samari da yawa to so haka ta dauki rayi aure ko mata shi ina fatan mun gane ma'ana khalila shi ce dan haka ita ba ta yadda akan mijinta ranta ya ɓaci ba so tana da hanyoyi da yawa wanda indai dan akan mijinta ne zaka shi ma kuma haka kun ga mu addinin musulunci ba haka ya tsara ba to kuma ba rayuwar fim bace a fim ne zaki samu masarar ma'ana hanyoyi guda biyu za a nuna miki a fina-finan da kuke kallo ina jin haka ne ko dai ki ga ana ta nuna kauna da love da love da love da love har a gama fim din to wata wacce Allah bai sa tana da khibra ta rayuwa da experience da yadda ake zaman auren gaske ba sai ta ɗauka haka ne gazawan mijinta ne ya sa yau ke faɗa gobe su shirya jibi su samu saɓani yau ai dariya an jima a yi shi sai ta ga a to ai gashi a fim ɗin nan tunda aka fara in ya shigo zai yi dariya haba habibati haba kaza da sauransu ta kasa tuno cewa fim take kallo sai ta ɗauko fim ɗin sai ta dawo da shi cikin gidanta sai ta riƙa auna mijinta akan wannan to in kina kallo ki san fim ki kallo shi kuma fim a gurin Bahaushe shi ne ƙarya shi yasa an kai magana sai a ce kamar me kamar afin ma'ana abu ne da ka faɗa wanda ba zai yi ba kawai kwatanta ake yi ana yi don da shafi to ko kuma na biyu shi ne hanya na biyu sai ki ga an nuna gida kuma cike da matsaloli wani fim ɗin shi saƙon shi kenan matsaloli yake ɗaukowa ya ci tattauna sai ki ga tunda aka fara kai fim har a gama shi cikin matsala ake to wannan ya sha bamban da zamantakewar aure ta gaskiya كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعب نساءه ويضاحكهن manzon Allah yana wasa da matansa, yana kuma yin dariya, wasan dariya da su, yana yin abin da kuka sani. Amma kuma laqad ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu shahra, tare da haka sai ta kai manzon Allah yayi wa matansa yaji wata daya. Dariya ce ta sai yi yaji, kun ga shikenan muka dauko musulunci zamu balance na abubuwa. Saboda haka ya ku ƴan uwana mata, ba zan tsawaita magana ba. Allah ya saka wa malamai, malam Musa, malam Abubakar da sauran malamai akan kalmomi da suka faɗa masu tsada da shawarwari, wanda in dai an bi za a ƙara inganta zamantakewa, kuma a ci gaba da haƙuri da rayuwa. Dukkan abin da ya yi farko zai yi ƙarshe kamar yadda kuke cewa, kuma rayuwar aure tana da mu'ujizoji a cikinta da yawan gaske, wanda inda ba a cikin aure ba ne wani abin ba zai kwatanci ba, kuma ba za a iya ɗaukar sa ba. To amma mu'ujiza ta rayuwar aure takan sa wannan abin ya yiwu, kuma a tankwara shi, kuma ya tankwaru, ko kuma a liƙar da shi kuma ya liƙe. Saboda haka muna fatan Allah ya sanya wa wannan aure albarka. Muna addu'a cewa barakallahu lahuma wa baraka alayhima wa ja'ala bainahuma wa jama'a bainahuma fi khair. Dukkan abin da yake ciki na alkhairi Allah ya tabbatar musu da shi, ya kuma ba su kyakkyawar da daɗin rayuwar aure. Dukkan matsaloli da rashin jituwa da rashin fahimtar juna Allah ya kawo musu da ita. In kuma saɓani ya faru tsakaninsu, Allah ya ba su ikon yadda za su warware saɓanin su isu cikin sauƙi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da kuma sauran malamai, amma kuma kamar lokaci yana neman ya matso na sallah a ɗan tsura zan ko kamar yadda tun farko na ambata kunkula, gaskiya ba zai yiwu a ce a haɗa waɗannan bayan Allah a ce a yi sakiri ba amfani da wasu kalmomi daga bakinsu ba, musamman iya haɗa su haka yana da wahala. Zurofin da ke gabansu kowanne ya taso yanzu nan ma wani kan hanyar yake, ko in ce wasu ma kan hanyar yake. To za a yi sake da an ɗan tsaya, ko da kalma ɗaya ce ya kamata a samu. Allah ya saka muku da alheri. Kamar yadda na ambata, asali haɗuwar sakamakon aure ne da za a yi gobe a masallacin Juma'a na ITN zangon shanu can Samaru na ɗan babban malaminmu a Profesa Sheikh Dr. Abdullah Saleh Pakistan, a ɗan shi Salihu da kuma ɗaya daga cikin watan ‘ya’yanmu Halimatu Sa’adiyya Isa, wanda muke roƙon Allah wannan aure da za a yi ka sa masa albarka, in an yi Allah ka sa a ci gara da aka yi. Gaskiya a madadin wannan cibiya ta Markazin Salafiyya da ke nan Zaria, muna matuƙar farin ciki ko mun ji daɗi na wannan dama da Allah ya bamu da yin waɗannan kalmomi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. Za mu tsaya nan saboda yanayin shirin masu tafiya da kuma abin da ya kamata a yi bayan tashi. Muna masu cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.